Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma a bi mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinat Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Juma'a 18 ga watan Nuwambar shekarar 2016, za mu ci gaba da magana ne akan batun da ke yawo a yanar gizo na tsawon watanni game da al'adar kai mata aiki kasar Saudiya daga Najeriya.
To kamar yadda muka faro a makon da ya gabata din, wanda kuma in ba kuma ta ba mun yi makamancin wannan shiri da ya shafi ɗan Niger, wanda har gwamnatin su dauki mataki. To wannan lamari ya kai kan ɗan Najeriya kamar yadda mutane suke ta zargi. To menene gaskiyar wannan al'amari? Mun yi hira da wani a cewar sa ma
akwai kwanaki ɗan tsegunguma da suka ringa tashi ɗan surutai na can da can. Ni ina ganin cewar ga tsoratan da ake ba mu ana cewa ana wulakanta mata, ana wulakanta mata. Muna ganin cewar kamar ƙarya ne. To amma sai gashi kuma yanzu su dialogue din sun fito mana da cewar sai an shirya ka da matarka lafiya lau, daga baya sai a raba ka, sai a ce ai matarka za ta tafi. To in ba rani me ya kawo magana rani?
To mun tattabi kakakin Izala a makon da ya wuce, kasancewar suna cikin waɗanda aka zarga. To yau kuma mun samu manajan kamfanin Dialogue.
Duk wasu man surutu daga Saudiya nan ƴan Najeriya ba ba su da wani aiki da suke a Saudiya illa aiki gidan Larabawa. Su ne suke yada waɗannan abubuwa. To me suke gidan Larabawa? Su bar aiki gidan Larabawa kuma su dawo ƙasarsu mana. To su suna gani ne ga wani tsari ya zo wanda ba irin nasu ba, wanda in dai akwai irin wannan tsari za a kai mutane su aiki cikin mutunci su dawo, ba za a buƙace su ba. Don haka babu abin da ba za a faɗa ba.
To duk za mu ji ci gaban tattaunawa kala-kala akan wannan turka-turka. Akwai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter game da wannan batu.
A shafin mu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa biyo bayan da ake ta zargin kai jama'a wasu kasashe ana bautarwa da suna aiki, ta yaya za mu tantance tsakanin ɗaukar aiki da kuma bautar da jama'a da suna aiki?
To sai mu faro da sakonnin ko kuma amsoshin da kuka tuturo mana a shafin namu na Facebook da Twitter.
Okay, fara ko.
To bismillah.
To sakon farko daga Sani mai lange-lange Yalwa ya ce, yau da gobe ai hanyar da za a bi a tantance shi ne na shiryawa da ofishin jakadancin waɗannan ƙasashe don su bi ƙididdigan har inda za su yi aikin, kuma su riƙa bincika su ko sati-sati ko wata-wata, ko kuma duk yadda suka ga ya fi cancanta a gare su.
To sai kuma sakon da ke gabana Jidda Haulat Unguru ta ce, yau da gobe ko kafin gwamnati ko wata kungiya ta fara kai mutane Saudiya da sunan aiki, su mutanen da kansu suke neman hanyar zuwa Saudiya neman aiki cikin bashin ruwa, wato bashin da ake ƙara da ruwa kenan, wanda sai sun je sun yi aiki na bautarwar da ake faɗa a yanzu sai su biya sauran da aka kuɗin da aka kai su da su. Ni a ganina tunda ba ɗaura mutum aka kai shi ƙasar ba, kuma aka ce dole sai ya yi wannan aiki, to bai zama bauta ba, sunansa neman kuɗi. To Safinatu.
Sai Ibrahim Suleiman yau da gobe wannan abu ne mai sauki, hakan zai iya faruwa ne ta hanyar gwamnatin tarayya ta shiga cikin hidimar ko kuma ta dau ma'aikatan da kanta ta ba su shaidar daukar aiki wacce ake kira da offer a turanci. Sako daga Ibrahim Suleiman.
Sai Irwanu Sa'id Gayari ya ce, tabbas yau da gobe a fili yake wannan, domin kuwa aiki daban bauta daban. Abu na farko kowa ya Abu na farko kowa ya san aiki daukar
dauka aiki
shine a dauka a dauke ka shine a dauke ka wani aikin da za a dinga biyan ka ladar aikin ka ita kuma bauta abu ce wanda ake karkashin wani ko wata ba tare da an kula da haƙƙin mai yi ba kuma ba tare da an biya shi takamamman haƙƙin sa ba daga ƙarshe muna fatan Allah ka raba mu da aikin bauta in ba na lada ba
to kenan yana nufin aidi ya ci sa ido kenan to bari mu je ga Haladu Muhammad Musa Bajoga yace yau da gobe hanyar ai ita ce mai da hankali ka to kankan ofishin jakadancin Najeriya dake Saudiya da kuma ofishin jakadancin Saudiya dake Najeriya a sawa waɗannan ofisoshi ido sannan duk wanda zai fitar da wasu mutane kasashen waje da niyyar aiki gwamnati ta tabbatar ba bautar da su zai je yayi ba
sai kuma Ahmed Liman Flatan A gani na maganin wannan matsala shine hukumomin su shiga cikin lamarin dumu-dumu tun daga kan mai unguwa har zuwa kan hakimi duk wanda yazo maka da maganar aiki irin wannan to guje da shi wajen sarki a fara maganar da shi tare da binciken irin aikin da kuma inda za a yi aikin ku huta lafiya
shikenan kokorin wasu
to sai ga mutawakkil Gambo Doko Allah sana
Doko
Doko yace yau da gobe ina ganin a rika dibar al'umma ana kai su kasashen ketare da sunan aiki wallahi bai ma taso ba idan aka yi la'akari da wannan damar bara gurbin cikin su suke ribata wajen fakewa da guzuma
sarbukar
sana Hausa ce aka gani ho sarbukar sana dan haka mu ƙara jajircewa wajen gina kasashen mu har su fara gogayya da irin waɗancan kasashen da muke sha'awa
To Allah ya sa hakan. To sai kuma Bagudu Haruna yace yau da gobe ikon Allah akasarin masu kai mata kasashen duniya suna aiki ko kuma suke bautar da su ba tare da kaidoji ba na tafiya kuma babu wani ma'aikaci da zai iya gano cewar aiki za a kai ballantana bauta ko kuma su hana ta hanyar tafiya da su saboda haka yake ganin ya kamata a ce an lura an sa ido domin hana su wannan tafiya
sai kuma Abubakar Ai Haiba Hukuma ya kamata a nada ta musamman don tantance irin wannan daukar mutanen da ake zuwa kasashen waje don yin aikatau kuma a rinka canza ma'aikatan akai-akai kamar yadda ake yi masojoji don gudun cin hanci da rashawa kun san kasa ta Najeriya sai a hankali
to sai mu ce bari mu dan je shafin Twitter mu dan ji me aka ce kadan M sai ya DGBA yato a VOA Hausa yana da kyau mutum ya tabbatar da cewa aiki zai je yi ba bauta ba ta hanyar sanin ma'aikata da kuma kalar aikin da zai je yi daukar aiki na gaskiya yana da tsare-tsare da matakan da ake bi da kuma sanin wurin aiki ba kamar bautarwa ba to kun ji dai maganar bautarwa ta ko ina kowa ga abin da yake tunda zaka tantance tsakanin aya da tsakuwa
aya kamata mutane su rika aunawa in an suka ji magana aiki ba wai a
tsakiya ba jike ta rawa ba to
ayi bincike da kyau
to yanzu bari mu ji karshen ko kuma ta bakin tattaunawar da muka faru a wancan mako yar guntuwar da ta rige wanda muka yi magana da ban Allah nan da yace mu boye sunan sa saboda matakan tsaro wanda ya gaya mana yanda ya bi maganar neman aikin bari mu ji karshen maganar sa
inda mun kofin ne wai sai dai in batta ta tafi ita daga baya ni ma wai in biyo ta baya nace ina ai ba zai yi ba saboda ko ba komai ai neman kuɗi ba hauka bane ba sannan kuma bai kamata a ce saboda neman kuɗi matsalar cike addinin mu ba yanda suka gaya mana cewa abin nan idan ka tafi shekara biyu ne karshen ta idan na sake na batta ta tafi babu mamaki har sai mun dawo kasan nan ba mu saki saduwa da ita ba ba ma mu san kowanne ya juna mu ina wane yake ba ko ina wance take ba kaga abin da bai kamata ba kenan
to me kai yake a ƙarshe
ni abin da nuna musu cewa bazan batta ta je ba bazan batta ba ina ce bazan batta ta je ba kenan to daga nan har yanzu ba an da saki kira na cikin su
malam me ya baka tsoro ka kiyarda da matarka ta tafi dan araba ku tunda neman kuɗi ne kamar yadda kace ba bai kamata ku manta da addini ba amma kila akwai wani abu da ya razana ka ko
Wato abin da ke faruwa shine akwai kwanaki yan tsegunguma da suka ringa tashi yan surutai na can da can. Ni ina ganin cewar ga tsorakan da ake ba mu ana cewa ana wulakanta mata, ana wulakanta mata. Muna ganin cewar kamar ƙarya ne. To amma sai gashi kuma yanzu su dialogue din sun fito mana da cewar sai an shirya ka da matarka lafiya lau, daga baya sai a raba ka sai a ce ai matarka za ta tafi. To in ba rani me ya kawo magana rani? In har an san cewar babu matsala, ba kuma a wulakanta matan, me yasa za a raba ma'aurata? In wata ta tafi da kanta, an san cewar wannan ita ta kai kanta. Amma mata da mijinta sun yi apply har sun gama komai ana dan tashi, sannan kuma daga baya sai a ce wai an raba su. To kaga wannan magana da ake cewa ana wulakanta mutane, to tabbas yanzu ta fito. To kaji dalilin da yasa ce wannan ce bazan bar matata ba, ko da yanzu an gyara mu zan bar, in ma har zan je kenan, in har da yiwar zan je, to ba za ta je ba ni zan je, dole ko ma duk ko wahalin ma zan sha, ni ya kasance ni zan sha ba ita ba. To kaga babban kuma abu a cikin al'amuran nan, ko akwai gaskiya akwai yaudara a cikin shi, saboda babu dalilin da mutum zai zo ya yi applying wato ya nemi aikin nan tare da matar shi a matsayin ma'aurata, sai kuma daga baya a ce an raba. Saboda ba ni kadai bane, mutanen da aka raba suna da yawa, wasu wanda ba su san kiwon kansu ba, bar matar su sun tafi.
To mun gode sosai da ka samu damar lokaci har ka gaya mana abin da ake ciki, sannan kuma za mu tuntuɓi waɗanda abin ya shafa mu ji shin me ye dalilin haka, me ya kawo maganan kuɗi a ciki, me ya kawo tunda dai aiki aka ce mutum zai samu da makamantansu.
Yawwa, to nagode.
Yanzu kuma bari mu bi doguwar hira da Usman Yayi da Malam Abubakar Imam, manajan kamfanin Dialogue ta bangaren samar da ayyukan yi.
Abin da ya sa muka yi kokarin zakulo ina za mu samu magana da wani daga cikin shi wannan kamfani na Dialogue shine, makon da ya gabata wancan satin kenan mun yi magana akan wani koke da mutane suke ta yi da kuma yaɗa abubuwa a shafukan abota na irin su Facebook da Twitter da WhatsApp, cewa ana ɗaukan mata, ana ɗaukar su ana kai su Saudiya da wasu ƙasashe na Laraba da sunan aiki, amma ƙarshe bauta suke yi. To an zargi Izala, wato ƙungiyar Izala, musamman shugabanta Abdullahi Balalau, wanda kuma muka yi magana da kakakinsa, sannan kuma a cikin zargin akwai maganar cewa Dialogue tana cikin kamfanin da suke yin wannan safara na mutane aje a kai su da sunan aiki, amma ƙarshe bauta suke. Har mun yi hira da wani wanda ya ce ga yanda ya biya nemi aiki. Me za ka ce game da wannan abu? Kun ga wannan zargin ya zo kunnanku?
To alhamdulillahi, duk waɗannan maganganun da ka faɗa alhamdulillahi sun zo kunnanmu, kuma mun ji su. Wasu ma mun mai da martani ta hanyar WhatsApp, wanda ni kaina na yi, na kuma yi abin da wanda bai taɓa yi ba akan WhatsApp. Shine kai magana ka ce kai ne wane, kuma ga namban wayanka duk bai son ya magana da kai ko ta WhatsApp ko ta chat, wato ya rubuto kenan ya yi. Kuma jami'an tsaro wanda za su ji ga namba na ga yanar gizo, kuma ni ba koyi mutum bane ba, wannan gaskiya mun ji. To na farko akan maganan ƙungiyar Izala, wancan da wanda bai yi magana akan su da abin da ya ce musu, da wanda ya zage su da Allah, wannan da shi zai musu hisabi akan abin da suka faɗa ba tare da ilimi ba, saboda wannan yarjejeniya da mu muka sa hannu a kanta, kamfanoni ne guda biyu Abuja guda ɗaya Kaduna suka sa hannu akan kamfani ɗaya. Akwai kamfanoni a Kano, akwai ma a Kudu, akwai kamfanoni guda biyar a Kudu wanda suna wannan aiki na kai mutane Saudiya da sauran wurare. Babu wata ƙungiya guda ɗaya na addini, ko mu kanmu Dialogue Kaduna muna ɗaukan Kirista, kuma a yau muna da Kirista sun fi goma, suna Jidda, suna Riyadh, suna Dammam, lafiya lau, ba mu da wata mushkila da su gaba ɗaya. Sannan in bauta ake tafiya, to kowa za a ɗiba. To mu wanda muka ture muka ce kada ba za mu ɗauka ba, sun fi waɗanda muka kai yawa, saboda mu ba kowa muke ɗauka ba sai wanda zai iya karatu, zai iya rubutu, kuma za a yi magana da Turanci ya fahimta, kuma zai iya faɗa. Za ka babu yadda za a yi, wanda ke neman bayi zuwa yake kawai ɗiba, yadda suka zo ba da wata matsala, saboda shi mutane ke nema ba wai abin da za su iya yi ba. Mu kuma muna duba abin da mutane za su iya yi ne, kuma mutane da yawa wanda yake sun yi karatu sannan a ƙasa ba su da aikin yi. Abin da ba sani ba su masu wannan maganganun, akwai masu digiri da takardar gaba da digiri ma wanda sun zo, mun yi masu haƙura. Aikin nan mun fara ne, kada ku damu, mun fara ne, bai kamata ku ce a wannan da yake ba masu digiri ake nema ba, ana neman masu takardar primary ne kadai, ba ma mai secondary ake nema ba. Akalla in dai za ka iya faɗa a Turanci ka fahimci abin da ake nufi, to kai kawai ake nema. Ku yi haƙuri, za a ba mu daman don mu ɗauki mutane masu digiri sai mu nemi ku. Suka ce to shekara nawa muka yi mana neman aiki, ba mu samu ba, wannan muka samu, za ka mu za mu tafi. suna da su dewa kuma sun tafi suna nan a Saudiya.
Da farko akwai wancan makon kamar yadda na gaya maka mun yi hira da wani wanda ya ce ya nema ƙarshe tafiya ta tafiya da zuwa test da na gwajin lafiya da na tarin ko irin tarin fuka din nan kowa duk irin wannan gwaje-gwajen ya ce na matan kyauta ne amma su maza sun biya kamar 16,000 da ko 800 ne. Ya yi maganar cewa daga baya tafiya ta yi kamar za su tafi taron sai kuma aka kira shi a waya aka ce masa cewa ai wannan magana ta cewa za su tafi shi da matarsa sai dai matar ta fara yin gaba ita ta fara samun ko clearance ne amma shi kuma ya bita daga baya wanda hakan ya sa ya ce gaskiya shi bai ga zai amince da wannan abun ba. Me zaka ce akan wannan?
To wallahi ni na ji dadin maganar da yayi saboda ko ba komai ya adalci abin da ya faɗa. Abin da ya bayyana a gare shi ne ya faɗa. Kuma zan duba maganganun da yayi in gani amma duk lokacin da irin wannan ya faru ba mamaki akwai abin da ba a so a gaya mutumin. Ka gani ba ɗin mutane kawai ake tafiya da su ba kai maganar asibiti mu wannan da asibiti wanda sai an yi ma mutum test ya kubuta daga cututtuka da ba so wanda yake akwai HIV a ciki wato kanjamau akwai kuma waɗannan da ake hepatitis A B C
har na hanta din nan
yawa na hanta yawa sai mutum ya kubuta daga gare su to ko dai matar shi lafiya lawa take ita ta ci duk abin da ake bukata shi yana da wata matsala da wanda ya samu a kasa bai gaya mishi ba ko kuma tun asali wurin cika form din nan shi ya fara tawo baya cika form bai yi bayanin cewa zai je da matar shi ba daga baya tunani ya zo mai cewa ya kamata ya zo da ita don haka shi a wurin ofisa da zai zo a ji a tambaye shi wannan bayani abin da yake gani a gaban shi a computer abin da ka saka mata shi zaka gani zaka shi ya ga cewa wannan mata daban ta zo wannan miji daban ya zo kamata yayi a bincike ne a gano inda matsalar take sai ko dai a gaya mishi ko kuma a ce to kai ma lafiya lo to abin da ake bukata kai ka ci ka test ɗinka kuma turancin ka daidai ke na matan ko kafin matan ka ko tafi ko dai wani abu dai haka amma yanzu ya kamata a gyara saboda ku tafi tare mu fa mun bi bukatar masu tafiya da matan su
ni sa ku fi son masu tafiya da matan su
saboda wanda ya tafi da matan shi gida ɗaya suke tare suke aiki akwai abin da ake kira zaman raha wato kamar zaman hutu ne tsarin aikin kashi biyu ne zai yana sana da ɗaki da zan aiko maka da wannan abin nan bayani ka abin nan din shi zai zauna ɗaki da shi da matan shi za a ba su gida one bedroom da shi da matan shi duk lokacin da zai fita aiki suna tare da shi saboda ana son ta zama mishi wata kariya ne daga matan mutane zai kai matan da suke aiki gidaje za su kai shi da safe sannan da yamma su je su dauko su su dawo da su ko kuma zai zauna ne gidan Larabawa suna da quarters din su daban inda ake ce boys quarters za a zauna suna da ɗaki suna da kitchen suna da wurin dafa abinci suna da komin su amma duk lokacin da matan gida za su fita ana buƙatar a ganshi tare da matan shi a cikin mota aikin da kake kawai ita wannan mata ta zama kariya ga mijinta akan matan wasu sannan ta je ta buga gidan aiki ta ce ga ma'aikata na kawo na yau akwai takarda da za ta ba mai gida ta rike ta don cikawa cewa wancan ta aikin ta dai kamata su dawo bayan awa hudu ne ko shida su dauke su kuma su dawo da su wurin baccin su kuma tare da su suke wannan mun fi zan wannan tsarin saboda akwai hutu a cikin shi sosai kuma ko da ma na zaman gida ne yafi mana kunciya ka ne saboda duk abin da zai taso mutum na tare da matar shi yana kallon ta tana kallon shi babu cewa an aiko mace na bai da lafiya ko an aiko mata na ba ta da lafiya ko wani abu mun fi bukatan wannan fiye da wanda zai zo shi kadai ko ta zo ita kadai don haka shi wannan babu wani shiri na wani koye da za a ce to yanzu son muke kadai mu dauke matan ka mu tafi da ita ban da kai gaba ɗaya wannan ba shi bane ba na ce maka kuma ni na ji daɗin maganar da ya saboda duk maganar da ya faɗa duka ba wani abu na sa da hankali ba wani abu da ya faɗa mana kuma wanda ba daidai ba duk abin da ya faɗa haka yake amma ya kamata ne kawai a yi bincike in yana jin wannan bayani nawa ya zo a bincika a ga ina matsalar take za a duba a gani in dai ya ci abin da muka tsara ka aibincin mu turancin shi ya kai da muke saboda direba in ya je ana koyar da shi karatu da turanci ne kuma rayukan mutane zai dauka fi ba su a mota dole ya fahimci abin da ake karantar da shi ya gane idan dai matar shi ta fi turanci ne aka ajiye shi aka dauke ta ba da zai abuke shi amma idan ya ci komai da komai amma kuskure ne wurin shigar da form ina tabbatar mishi da cewa zai tafi kuma don Allah a nemi wayan shi da in ya isa Riyadh ya fara aiki don Allah ku kira shi ku tambaye shi abin da ya gani
to bayan wannan bari mu dan koma baya kaɗan
Yawanci zaka ga irin wannan ayyukan. Shin menene hikimar cewa kamfanoninku da ka faɗa cewa akwai banda naku, akwai wasu a Kudu, akwai wasu a Abuja kaman guda uku da makamantansu? Mi isa sai a waje ne suke son a je a yi aiki? Meye hikimar haka? Mun kasa gane meye hikimar wannan?
Eh to kuna da aikin ne a ciki da zai yawa ba su son su yi, ko ko babu aikin ne suna neman aikin a waje kuma an samu za a kai su. Shi yasa a duk waɗannan masu rutun nake cewa ga nan ba nan na bayar. Kuma din mai nema na ba sai ka tambayi mutum goma ba, insha Allah an san ni ko a Abuja ko a Kaduna. Din mai nema na ya zo ya same ni, babu wani abu da muke yi na koyi a cikin shi. A bincika idan muna kai mutane bauta ne, an yi magana ga wata can mun kai tana ihu wayyo ana ka kasa yadda za ta yi, to da Allah a ji a ceto ta, a ceto rayuwarta, a dawo da ita, kuma a hukunta mu tunda mun yi ba daidai ba. Amma kuma a sake dubawa, idan kuma an samu wancan mutane suna murna ne ga abin da aka yi, sun bar wata rayuwa ta daban a nan, rayuwar zaman kashe wando, rayuwar rashin aiki, amma sun samu abin yi a Saudiya, to kada a bi son zuciya hana su wannan dama da ta bude a gare su.
Yawa misa sai kamar misali kasashen Laraba, ban ji an ce ana zuwa kamar kasashen Turawa, ana zuwa a kasashen Gabas ta Tsakiya, a'a ana zuwa can wuraren su China. Misa sai kasashen Laraba, wannan abin yana sa mutane suna sa alamar tambaya sosai, saboda wasu suna cewa ai sun san yanda Laraba wani lokaci suke da magana cewa bautar da mutane da makamancin su, wanda wannan zargin yana duk duniya an sha zargin wannan.
To Allah ya sa shi mai maganar ko ita mai maganar yana ko tana kulawa da wanda suke mata aiki a gida. Rashin sanin mutuncin mutum da wulakanta shi ba a Saudiya ne kare ko kasashen Laraba ake yi ba, har a gida jinmu na Najeriya ana yi. To amma mutane sun manta da cewa ko me ake ciki, babu yadda za a yi mu je mu dauki mutum mun tabbatar da za a ji a wala da shi a wala da shi kuma mu je mu bar shi. Duk shekarun nan da aka yi ake yawon bara a Saudiya, ake yawon guje-guje na sai da kaya gaban harami Madina da Makka, ake abubuwa daban-daban a dogon gida a Makka, share a sikin da masu ba wanda ya ga ya dace a ji a dawo da 'yan Najeriya nan don suna kun yi da mu, suna wasu abubuwa wanda ba su dace ba da su, nan su 'yan Najeriya ne. Sai lokacin da aka ce to a yanzu din nan ba guje-guje, kuma babu yadda za a kai ka gida saboda baka da takarda a wulakanta ka, ba za ka san yadda za ka ta nemo hanyar embassy ba, wato ofishin jakadancin Najeriya da ke da koki ko kuma consul da ke Jidda ba. Sai lokacin da tsari ya zo da za a ce ma'aikaci zai tafi, yana da takardar zaman kasan shi, yana takardar asibiti, yana takardar ATM, wanda in an sa mishi albashi zai je ya cire. Yanzu ina so in baka wani takardiri, wani misali guda ɗaya. Muna da wata ma'aikaciya a kai ta wani gari a Riyadh, ta sami matsala, an ce an yi mata rasuwa. Abin da muka ji labari kawai shine ta tafi embassy. Muna da ma'aikaci a Riyadh wanda yake yana tare da su yanzu watan shi ɗaya, sai aka kira shi aka ce to gafa wata ma'aikaciya nan ta zo embassy ana neman ka. Yazo lafiya, ke mun yi magana da ke, mun ce ki jira ayi magana da mutanen gida, tunda an kince wanda take rike da marayun ki ne suka rasu, ke kuma yanzu ki aiki ya gaje ki ya ishe kina son ki koma. To me yasa ba ki jira ba kika tawo embassy? Don haka wanda ke cikin kurkuku yake fade, wanda bai da damar izinin yawo ma za a kama shi. Babu yadda za a yi wani abu ya taso ya zo embassy kawai na Najeriya. Ya nuna lalle yana da ƴancin tafiya, ya nuna lalle mai wayo aka ɗauka ba jahili ba, saboda duk wasu wanda suke magana na za ka ji an kai mutum ko bai ma san me yake ciki. Wannan mu wayayyu muke ɗauka, sai ka iya Turanci, sai an yi magana za ka amsa sannan. Shi yasa wannan yarinya ta san embassy ta nufo, dan ta san embassy shi da ita ce kariyarta, ita ce Najeriya ta a Saudiya. Ta zo aka tambayi ma'aikacin mutum ya aka yi, ya bayani yake wannan dama na yi magana da ita, amma ta ga hakuri ne har sai mun zo. Aka ce to ke me ke damun ki a wannan gidan da aka tura ki? Ita ce wallahi ba ta da komai, komai yayi mata. Ta ce amma abin da ya faru kawai wanda ke rike da yara a Najeriya ta rasu, na haka ni kuma nake so in koma. Don haka wannan tsari ba cikin tsarin wanda ake magana bane ba, na wanda mutum bai da wani ƴanci, bai san abin da zai yi ba, bai iya magana da mutane, ba su iya magana da shi da aka yi da shi, babu ba cikin shi muke ba. Kuma a duk inda suke wanda muka aikin na a Saudiya suna na rututu, rututu kawai suke su masu nan a Najeriya da ko ina da suke maganar su, domin bi su mun san dalilin da yasa suke wannan maganganu. Kuma kamata yi ka bincika inda suke din nan a Saudiya, muna da su da dama, kuma a Kaduna nan kuna da jakadu. Ya kamata in ana so mu a dialogue yanzu mu ce to duk wanda ya san ya bamu da ko ya tana Saudiya yazo muna neman shi. Kuma ƴaƴan nan suna magana fa da iyayensu, duk wanda ya ji wannan shiri in yana da ƴa a Saudiya ko yana da ɗa a Saudiya wanda muka kai ya fito ya ce sun yi magana magana da ɗanshi kuma ɗanshi ya ce mishi kaza mara kyau kuma bai san ɗan nan ya zo na gobe za a dawo da shi ba mu da wata matsala cikin shi sam shirin nan naku gidan radio ku yana da mutunci da ana saurara kuma yanzu ta yana gizo ko da wannan shiri ya wuce baka ji shi ba za a iya dauko maka shi ka ji kuma wannan shiri yawwa za a yi zaka iya ji shi a kowane lokaci to haka ina magana ne da babban murya ina magana babu wani gezau ina magana ne duk wanda jibriya na kuma ya sani
na san cewa kowane kamfani yana kafa kansa ne saboda riba da makamantan irin wannan shin wannan kaiwar mutanen da ake yi kamfanin ku yana da wata riba ne da yake ci da haka a matsayin shi na kamfani mai zaman kansa koko kawai dai taimakawa ne kawai yan Najeriya yake wa
to kamfani yana da commission ne wanda bai kai ya kawo ba akan kowane mutum daya da ya kai maganar nan da nake da kai muna da wurin mutum 100 wanda sai da muka gama musu komai da komai saboda irin wannan surutan da mutane suke yi suka ce su sun fasa tafiya tsakanin direbobi da mata masu aiki sun fasa kuma da za su zo wurinmu ba su biya mu kokobo ba kaji ma shi kan shi wancan direba da kai magana da shi ya faɗa ko dai ba a ba mu kokobo ba illa ya kace ya faso din shi ya biya kuɗin asibiti ita ko mace ba abin da za ta yi mu zan mata komai da komai sun daga kuɗin asibiti da kuɗin passport dinta da ticket dinta ta tafi mutum gurin 100 sun ce maka to su kam sun fasa yanzu suke dawowa bayan sun ji labari daga wurin wanda suka riga suka tafi cewa da Allah za su koma kuma kace to duk wacce kuma ta dawo sai ce ta koma to sai ta biya abin da ake mata rada amma wanda tsatsarin tafiya ba mu karban kokobo daga kowa haka za a tura su har su tafi kuma albashin shi yana nan ba mu da kokobo daga shi albashin wanda za a biya su dan ba irin surutun da mutane ba su yi akan wannan abin da ba su sani ba
duk wannan kaiwar da ake yi da maganan ko in bai yi ba a dawo mutum ya dawo ko ya je ya kai kara can da nan wannan abubuwan wai duk daga ina ku ana ku binciken na kamfani daga ina kuke tunanin irin wa'annan videos din irin wa'annan muryoyi da makamantansu daga ina suke fitowa
to Allah kada ya san daga ina ne videos suna nan suna yawo kala kuma ina so kada mutane su manta duk wasu man surutu daga Saudiya nan yan Najeriya ba su da wani aiki da suke a Saudiya illa aiki gidan Larabawa su ne suke yada waɗannan abubuwa to me suke gidan Larabawa su bar aiki gidan Larabawa kuma su dawo kasan su mana to su suna gani ne ga wani tsari ya zo wanda ba irin nasu ba wanda in dai akwai irin wannan tsarin za a kai mutane ne shi aikin cikin mutunci su dawo ba za a bukace su ba to haka babu abin da ba za a faɗa ba sannan wasu kuma da suke ganin akwai addini a ciki suna ganin ga wani dama an bude wani fagen yaki tsakanin masu bin wasu fahimta na addini daban-daban bari a zo a ci mutuncin wasu wannan da su da Allah da su da wanda suka yi makazafi ko suka zage shi ko suka faɗo ta magana wanda bai da hannu ciki su suka sani ba san kamfanin da suke kudu ba wanda suka saka hannu amma mu dai da muke nan da muka saka hannu a nan kuma babu wani kamfani daga kudu kudancin Najeriya musamman ɓangaren Inyamurai da za a ce an wato kungiya ta addini ga wanda an santa waɗannan ƙarfin zai iya haɗuwa wuri ɗaya don a tabbatar da an ɓata wannan tsarin a koya ne ke ciki na ji kayi lokaci kwanaki a kan shirin da aka yi da gwamnatin Niger wannan shiri ne gwamnati duk inda gwamnati ta shigo wani lokaci a wurin aiwatar da shi da ake samun matsala wannan ko kamfani ne da kamfani yawwa nasu gwamnati da gwamnati ne wannan tsarin ne daban har yanzu yan Niger suna Saudiya suna aiki kuma ana tafiya da su ta hanyar kamfani kuma ana kawo su kamfanin mu kuma wanda muke turawa sun gaya mana akwai yan Niger akwai yan Bangladesh akwai yan Habasha akwai yan Philippines akwai gasu nan gaba ɗaya suna nan haka shi yasa muka shirya da wannan tsari mu saboda idan ba mu yi daidai ba ana hukuma za ta hukunta mu kuma kamfanin Saudiya an bai daidai ba shi ma Saudiya za ta hukunta shi akwai wanda shi ne da muka so mu yi maka shi samarin nan su tafi kawai su ga ana ba su riyal 1,200 kowane wata ba za su tana da iyayensu ba me yasa ba za mu yi wani shirya ba mu a nan dialogue ya zama albashin nan a biya su rabi a Saudiya a biya rabi a nan Najeriya a saka a account ɗin shi don su duka kulawa da iyaye a Najeriya kamfanin Saudiya ce in suka haka za a rufe kamfanin su babu yadda za a kashe wata ya gwamnati ba ta kai albashin shi da duka ba a account ɗin mai aiki wata da ga kamfanin saboda ita ma Saudiya tana da damuwa da bata gari da suke abubuwa da a bata sunan su da abin da suka tsaya
ayyukan da ake kai su kamar yadda kace masu dan karatu da rubutu me yasa mutane ka san suna da tunani daban-daban me sauraron mu wani zai ce me yasa to dole sai a aikata wasi
ai shi yasa
sa nake ce maka wannan shine api na farko wanda muka fara da shi
kashin farko
lokacin da muka je muka bude file a Office Jakadancin Najeriya da Gereya mun bude file a wurin su daga sun bude mana file kuma kai dan jarida ne kuma kana da number embassy na Najeriya a kira su a tambaye su cikin bincike da kake na wannan labarin kada a wuce ba a yi magana da Office Jakadancin Najeriya
haka
duk wanda za su kaga nan sai mun yi list din su mu aika ma company ko a cikin wannan email za a yi wato wasiƙa ta yanar gizo gizo sai mun sa number
To duka dai anan wannan tattaunawa lata Kamala a madadin
Sada Sodengi
to da kuma duk wanda suka taimaka wannan shiri ya Kamala Usman Ahmad Kabare ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka Washington DC yake cewa sai Allah kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe yau kiran kuma ta sa aikin mu ne kan jabarkin ci gaba tilas ne ku kyale shashanci an sharri ne Majasa hakin mu ne ba ma daina ba
Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta sa Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
Muryar Amurka yau ta tantance